الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت على الله تبارك وتعالى تدك وندين جنيبه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 23 ga watan Shawwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 14 ga watan 6 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun shiga farkon sabon wani littafi shine Kitabul Ilm littafin da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na fadala ta ilimi da hukuncensa wanda kar mu manta littafin da ya gabata shine Kitabul Jihad littafin da ke bayani game da hukuncen jihadi kuma mun yi bayani game da wato tsantsar fiqhu ta malam da ya biyo baya da Kitabul Ilm bayan Kitabul Jihad ba dan komai ba dan malam ya nuna mana jihadi da ilimi daidai suke abun Allah subhanahu wa ta'ala a wajen lada an gane ko domin da shi jihadin na a dau makamai a fita fagen daga a fafata da makiyan Allah domin a fada da musulunci a ban kasa to haka shi ma ilimi na addini koyen shi da ake da koyar da shi da ake shine fadada wato addini a ban kasa a sanar da mutane ubangijinsu su kadaita shi a cikin ibada su tsara dokokinsa dan haka nassi na alqur'ani shi yake tabbatar da jihadi da ilimi daidai suke a wajen lada a gun Allah subhanahu wataala kamar yanda aya na cikin suratul tauba fadar Allah subhanahu wataala wama kana lil mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharu bayani ya gabata akan wannan aya bal ma wasu malamai suka ce neman ilimi yafi jihadi ne yasa saboda shi kanshi mayaki bayan da za a yi yayi jihadi wannan jihadi nashi ya samu karkuwa a gun Allah subhanahu wataala sai ya gina jihadin akan ilimi kamar yanda sallar mai salla ko azumin mai azumi ko zakkar mai zakka ko wata ibada daga cikin ibadu bayan da za a yi su samu shiga su samu karkuwa a gun Allah subhanahu wataala sai an gina su akan ilimi malamai suka ce domin shi mai ilimi a farko zai amfana da iliminsa kuma jama'a za su amfana zai amfana da wannan ilimi na shi halin yana raye kuma zai amfana da wannan ilimi bayan mutuwar shi haka jama'a da wanda yake na kusa da wanda yake na nesa zai amfana da wannan ilimi dan haka suka ce neman ilimi yafi jihadi kuma mun shiga baban da ke bayani game da fadala wato ta ilimi wanda shine malin ya zo mana da ayoyi a farkon baban waɗanda suke tabbatar mana cewa ilimi fagwalarsa mai girma ce a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba abin da ya kai shi daraja da matsayi a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne malam ya zo mana da fadar Ubangiji mai girma da ɗaukaka da ke cikin suratu Ƙaha, wa qur rabbi zidni ilma. Ubangiji ta'ala ya ce da manzansa, ce ya Ubangiji na ƙara min ilimi. Malamai suka ce wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna daraja ta ilimi da ɗaukakarsa a gun Allah subhanahu wa ta'ala, cewa ilimi ya fi komai a rayuwar bawa. Suka ce domin a wannan aya Allah bai umarci manzansa cewa ya nemi a ƙara masa wani abu in ban da ilimi, domin bai ce masa ba wa qur rabbi zidni malan au zidni mulkan au zidni azwajan au zidni auladan au zidni ri'asa, bai ce masa ba ce ya Ubangiji na ƙara min mulki ko ƙara min dukiya ko ƙara min ƴaƴa ko ƙara min mata ko ƙara min wani shugabanci. Iya abinda Allah ya faɗa ga manzansa wa qur rabbi zidni ilma, ce ya Ubangiji na ƙara min ilimi. Don haka wannan na tabbatar da cewa ilimi ya fi komai tsada, ya fi komai kima a rayuwar bawa. Inda akwai wani abu wanda ya fi ilimi daraja ko ya kai ilimi ga daraja da kima, to da Allah ya umarci manzansa cewa ya nema a ƙara masa. Shine kenan Abu Ishaq al-Albiri yake cewa ja'alta al-mala fawqa al-ilmi jahlan la amruka fil qadiyyati ma adalta wa bainahuma bi nasl wa hay bawn sata'lamuhu idha qaha qara'ta. Yake cewa ja'alta al-mala fawqa al-ilmi jahlan, yace ka mai da dukiya cewa tafi ilimi dan tsabar wauta da jahilci. Yace la amruka, rantsuwa nake fil qadiyyati ma adalta, yace wallahi baka yi adalci ba game da wannan hukunci, kai da ka dauki dukiya cewa tafi ilimi, yace wallahi baka yi adalci ba. Yace wa bainahuma bi nasl wa hay bawn, yace akwai tazara wadda take mai fadin gaske tsakanin ilimi da dukiya, wanda tazarar da bambancin ya wuce bambancin sama da ƙasa. An gane ko? Tsire yadda ilimi ya ba dukiya ya fi bambancin da yake tsakanin doron ƙasa da sama. Sai ya ce sata'lamuhu idza qaha qara'ta, da sannu za ka san cewa ilimi ya fi dukiya idan ka karanta suratu Ƙaha, domin wannan aya tana cikin suratu Ƙaha, wa qur rabbi zidni ilma, ce ya Ubangiji na ƙara min ilimi. Kaga inda a ce dukiya ta kai ilimi ga kima da daraja ko kuma ta fi shi, to da Allah ya faɗa ga manzansa wa qur rabbi zidni malan, ce ya Ubangiji na ƙara min dukiya, to Allah bai faɗa haka ba. Iya abinda ya ce ma manzansa, ce ya Ubangiji na ƙara min ilimi. To don haka duk wanda yake son ɗaukaka a nan rayuwarsa ta duniya, haka ɗaukaka a makomarsa lahira, to hanya ce ɗaya-ɗaya shine ya dukufa akan neman ilimi. Kuma bayani ya gabata, in aka ce ilimi, duk wani abu da za a kiraye shi da sunan ilimi kiranye ne. Ilimi a hakika wato shine Alƙur'ani da Sunna. An gane ko? Da maganganun magabata sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda mun zo da wani baiti da wani malami yake faɗa, al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bit-tamwihi. In aka ce ilimi, abinda Allah ya faɗa da abinda manzonsa ya faɗa da abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi ijma'i akan sa, wannan shine ake kira ilimi. Wanda kuma nassi na Al-Qur'ani shi ya tabbatar da cewa ilimi a hakika ya taƙaita akan waɗannan abubuwa uku: fadar Allah da ta manzansa da ijma'i na malaman al'umma. Kamar yanda aya na cikin suratul Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbi'unahu minhum walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. A karkashin waɗannan ayoyi guda biyu, malamai suka tabbatar mana duk wani ilimi in aka kiraye shi da sunan ilimi kiranye ne. Ilimi a hakika fadar Allah da ta manzansa da ijma'i na malaman al'umma. Dan haka duk abin da yazo na alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke bayani game da fadala ta ilimi to ya takaita ne akan ilimi na shari'a mutumin da ya dukufa akan neman sanin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu tashi kenan aya ta biyu a baba aya ta biyu a baban shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cikin suratu zumar qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab wanda farkon ayar shine ubangiji ta'ala na fada amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب shine malam ya ciro mana iya gabar da ta dace da shi wannan baki shine qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun ubangiji ta'ala yace ka fada ce da su hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun shin yanzu waɗanda suka yi ilimi sun yi daidai da waɗanda ba su yi ilimi ba? Ma'ana masana da jahilai sun zamanto ɗaya? Duk wanda ya ma masana malamai da jahilai zubin gora ya ɗauke su a matsayi ɗaya to wannan ya yi zalunci. An gane ku? Akwai bambanci, bambanci wanda yake na gaske, duk wanda yake kan ɗabi'arsa. Koda ba a karantar da shi ilimin addini to ya tabbata ya san da cewa masani da jahili bayan da za a yi su zamanto daya ba ma a bangaren addini ba ko a bangaren al'amari na duniya masani da jahili ba ɗaya ba suke haka in ka koma larabawa a jahiliya ka ɗau waka as-samau al-ibn adiya a cikin wakar sai yake cewa sali in jahilitin nasa anna wa anhum falaysa sawa'an alimun wa jahulu yace sali in jahiltin nasa anna wa anhum yake fada ga wata masoyiyar shi yake cewa ki tambayi jama'a sali yake cewa sali in jahiltin nasa in har kin jahilci matsayin mutane da darajar su to ki tambaya anna ki tambaya game da mu ki ce ki tambaya a fada miki mu su wane ne wa anhum su ma abokan gabar mu ki tambaya su suwa ne yace fa laysa sawa'an alimun wa jahulu ai masani da jahili ba ɗaya ba suke to shine anan Allah yace mana qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun ka tambaye su ka ce da su wai hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun waɗanda suka yi ilimi shin sun yi daidai da waɗanda ba su yi ilimi ba to amma fa ba kowa ba yake fahimtar haka sai mai hankali mai hankali shine yake sanin cewa malami da jahili ba ɗaya ba suke kamar yanda ubangiji ta'ala yace innama yatazakkaru ulul albab ku san da cewa kadai masu hankula wato sune suke wa'azutuwa sune suke fahimtar haka su san da cewa masani da jahili ba ɗaya ba suke a gun Allah subhanahu wata'ala don haka ita wannan aya malam ya zo da ita domin ya nuna mana daraja ta ilimi da ɗaukakarsa da ƙimarsa a gun Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk wani matsayi na daraja da za ka ɗauka a duran ƙasa to babu wanda ya kai daraja ta malami an gane ku malinta ita ce ƙarshen daraja me yasa saboda kasancewar waɗan rigar da Allah yake saka ma bawa ta daraja da matsayi wadda babu wata riga sama da ita ita ce riga ta annabta da manzanci ƙarshen daraja ta bayi a gun Allah subhanahu wa ta'ala annabta da manzanci to su wane ne suka gaji annabawan Allah su ne malamai masana kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ulama'u warasatul anbiya fa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasu al-ilma faman akhadha bihi akhadha bi hadhin wafir aw kama qala manzo Allah ya ce malamai masanan addini su ne magadan annabawa, sai ya ce fa innal anbiya, a domin su annabawan Allah lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, wato ba su gadar ma al'umma wato dala ko tanga, an gane ko dirhami ko dinari, ba dukiya ba annabawan Allah suka gadar ma al'umma. Manzo Allah ya ce wa innama warrasul ilma, kusan da cewa kadai abinda annabawan Allah suka gadar ma al'umma shine ilimi. Manzo Allah ya ce faman akhadha bihi, duk wanda ya ruko da ilimi, akhadha bi hawwin wafir, manzo Allah ya ce tabbas ya yi ruko da rago wanda yake cikakke, wanda babu wani rago sama da shi. To dan haka shine anan kenan Ubangiji ta'ala ya kore mana al-musawa, shine daidaici tsakanin masani da jahili, ba dai ba suke. To wa yake saman wani da daraja? Kenan wannan ba ma sai an tambaya malami shi yake sama da jahili a wajen daraja da daukaka a nan rayuwa ta duniya, haka a makoma lahira. Sannan malam ya zo da aya ta uku a baban fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul mujadala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wanda farkon ayar shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ubangiji ta'ala yake cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Ubangiji ta'ala na daukaka darajar waɗanda suka yi imani daga cikin ku, walladhina utul ilma, da darajar waɗanda aka ba su ilimi, darajat Ubangiji ta'ala yana daukaka matsayin su wato ga darajoji, Allah yana daukaka darajojin su waɗanda suka hada waɗannan abubuwa biyu al-imani wal ilm, duk wanda ya hada tsakanin imani da Allah sannan ilimi na addini, to Ubangiji ta'ala yana daukaka darajar shi a nan duniya, haka kuma a makomar sa lahira. Kamar yanda darajar shi masanin addini a nan duniya tafi kowace daraja, to haka a ranar kiyama a aljanna su suka fi kowa daraja. Shine kamar yanda wani malami yake cewa al-ilmu nurun fakun bil ilmi mu'tasima, yace al-ilmu nurun fakun lil ilmi mu'tasima irrum tafawzan ladar rahmani maulana wa huwa an-najatu wa fihi al-khayru ajma'uhu wal jahiluna akhaffu an-nasi mizana al-ilmu yarfa'u baytan kana munkhafida wal jahlu yakfidhuhu law kana ma kana wa ahlu wa arfa'u an-nasi ahlu al-ilmi manzilatan wa awda'u an-nasi man qad kana hayrana. Shine yace al-ilmu nur, yace shi fa ilimi wani haske ne wanda Allah yake azurta bawa, wanda a sababin wannan haske wato mutum zai samu seti a rayuwarsa, duk abinda zai yi zai gina shi akan ilimi, kuma wannan haske shine zai haskaka masa gabansa wato a ranar kiyama, wanda hasken ba zai bushe ba yana tare da shi sai ya kai shi aljanna. Sai yace fakum bil ilmi mu'tasima, dan haka yace ka zamanto mai ruko game da ilimi na addini, duk halin da ake ciki karka yi sadaki game da ilimi na addini, kai ruko da shi. Sai yace in rum ta fawza ladar rahmani maulana, in har kana son ka rabauta abun Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, in dai kana so ka rabauta to kai ruko da ilimi na addini. Sai yace wa hawan najatu, yace shi fa ilimi na addini shine hanya ta samun tsira game da duk wani kunci da duk wani kangi a rayuwa ta duniya da makoma lahira. Sai yace wa fihi alkhairu ajma'u, alkhairi gaba ɗayan sa yana kunshe a ƙarƙashin ilimi na addini. Sai yace wal jahiluna akhaffu an-nasi mizana, yace jahilai sune suka fi kowa rashin yaunin sikeli a ranar kiyama, wanda in an zo an yi awon lada da zunubi to babu sikelin da ya fi rashin nauyi sama da sikelin jahili. Saboda me yasa? Shi bai san ba abinda zai aikata a rayuwarsa, abinda zai nauyaya masa sikeli a ranar kiyama. to shi kuma mai ilimi tuntuni ya sani, manzo Allah ya nuna mana a hadisai ingantattu, manzo Allah ya ce babu abin da yafi nauyi a cikin sikelin bawa a ranar kiyama saboda kyawun hali da kyawun dabi'a. Duk mutumin da yake da kyawawan halaye da dabi'u, to sikelin shi yafi kowa nauyi a ranar kiyama. Kaga in ba mai ilimi ba zai san haka. In aka ce kyawun hali, sakin fuska da yawan kyauta da kuma kamewa ga barin cutar da jama'a, sannan kuma yana daga cikin abin da ke nauyaye sikelin bawa a ranar kiyama fadar subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada, yake cewa kalimomi biyu masu sauki akan harshe ba su da nauyi, masu matukar nauyi a cikin sikelin bawa, masu soyuwa a gun ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai yace shine subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi. Dan haka shine malam yace wal jahiluna akhaffun nasi mizana, jahilai sune mafi rashin nauyin sikeli wato a cikin jama'a a ranar kiyama. Sai yace al ilmu yarfa'u baitan kana munakafiba, duk wani gida wanda yake kaskantacce to ilimi yana daga darajar shi. Ka dau gidan talakawa wanda ba a nuna su da yatsa, wanda a gari ma ba a san da su ba, idan aka ce yau Allah ya fito da wani a gidansu a cikin gidan mai ilimi, ba ma ilimi na addini ba, ko ilimi ne na rayuwar duniya, sai an san su, sai kaga wannan gida yana da daraja, sai ka ji ana cewa a gidansu da kutarwa ne. To menene ya ɗaukaka wannan daraja? Ilimi shine ya ɗaukaka daraja, ya ɗaukaka darajar mahaifin shi, ya ɗaukaka darajar mahaifiyarsa, ya ɗaukaka darajar dangin shi, sai ka ji ana dan uwan su wannan ne. Kuma kowa sai ka ji yana matsowa, so yake ya kai danganta zuwa gare ka. Ai tsakanin ni da shi ɗiyan mazabi muke, ko kuma da mahaifiyata da mahaifiyar shi, ba komai ba ya ɗaukaka darajar shi illa wannan ilimi. Shi ne ya ce al-ilmu yarfa'u baitan kana munkafiba, ilimi shi yake daga gida wanda yake kaskantacce, sai kaga gidan ya zama gida mai daraja. Yace wal jahlu yakfiduhu law kana ma kana, ko mun daraja gida, ko mun daukakar shi, to jahilci shi yake kaskanta wannan gida. An gane ku? Duk jama'ar da basu ba neman ilimi gaba, to komi suka tara na duniya, wannan gida kaskantacce ne. Sai yace wa arfa'un nasi, waike yake cewa wa arfa'un nasi inda Allahi manzilatan, wanda yafi kowa daukakar daraja a gun Allah. Yake cewa wa arfa'un nasi ahlul ilmi manzilatan, masu ilimi su suka fi kowa daukakar daraja wato a gun Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda anan yace yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja, Allah na daga darajojin waɗanda suka yi imani daga cikinku da waɗanda wato aka ba su ilimi. Shine sai ya ce wa awdha'un nasi man qad kana hayrana, mafi kaskancin mutane a nan duniya da makoma lahira, wanda ya kasance imotacce, wanda bai san ba inda aka sa gaba. Wane ne imotacce? Wanda yake jahili, ba shi da ilimin addini. To dan haka wannan aya malam ya zo da ita domin ya nuna mana duk wanda yake son darajar shi ta daukaka a nan duniya da makoma lahira, to hanya ce daya-daya shine ya duƙufa akan neman ilimi. An gane ko? Kokuwa a wajen neman ilimi kenan ilimi na addini. Sannan kowane ilimi wanda yake na rayuwa shi ma yana ɗaukaka darajar mutum, yana ɗaukaka darajar mutum a nan rayuwarsa ta duniya. Amma ilimi ya ɗaukaka darajarka a nan duniya, kuma ya ɗaukaka darajarka a makoma lahira, sai ilimi ɗaya-ɗaya shi ne ilimi na addini. Sannan malam ya zo da aya ta hudu a baban fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratu Fatir, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, wanda so da yawa wannan aya wajen karanta ta zaka ji jama'a suna kuskure, wanda kuskuren kuma yana ƙara munana, yana munana abun matukar munanawa. Sukan ce innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, wanda Allah anan maf'ulun bihi muqaddam ne, kenan fa'ilu yakhsha shine al-ulama. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, yanda ayar take, ku san da cewa kadai a cikin jama'a gaba daya malamai sune suke tsoron Allah. To amma in kace innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, wal iyaz billahi, wanda kuskure ne, kace kenan ku san da cewa kadai wanda Allah yake tsoro daga cikin bayinsa su ne malamai. Shin Allah ya ji tsoron wani? Sai dai ya ji tsoronsa. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wa iyaya farhabu wa iyaya fattaku. Shi dai ake jin tsoro, amma Allah baya jin tsoron kowa, baya jin tsoron komai. Wanda innama wato malaman balaga suna kiranta adatu hasri tusbitul mazkura ba'daha wa tanfi ma adahu. Harafi ne wanda yake na takaita abu, na takaita zance, wanda yana tabbatar da abinda aka ambata bayanta, amma yana kore duk abinda ba shi ba. Cai innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Kusan da cewa kadai daga cikin bayin Allah wanda ke tsoron Allah su ne malamai. Kenan in banda malamai babu wasu masu tsoron Allah. Me yasa? Saboda kasancewar duk lokacin da mutum ya fi ka sanin abu, to ya fi ka sanin matsayin shi da girman shi da darajar shi. Wanda in aka ce al-khashya, malamai suka ce huwa al-khawful maqrun bit-ta'zim, tsoro wanda yake hada da girmamawa. Tsoro wanda yake hada da girmamawa, ka san abun, kana tsoron shi kuma kana girmama shi, kana darjanta shi. Dan haka shine abin da ake nihi da al-khashya. An gane ko? Tsoro wanda yake tare da girmamawa shine ake kira al-khashya. Yanzu misali, ai muna tsoron wuta, muna tsoron zaki, muna tsoron maciji, duk wani abu mai cutarwa muna tsoron shi, amma tsantsar tsoro ne muke, amma ba dan muna girmama shi ba. Zaki girmama shi muke, a tsoron shi muke kawai. To amma Ubangiji subhanahu wataala muna tsoron shi, tsoro wanda yake na girmamawa, domin muna girmama Ubangijinmu subhanahu wataala, shine ake kira da al-khashya. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa fala takhshawhum wakhshawni. To shine anan yace innama yakhsha Allaha, kusan da cewa kadai wanda ke tsoron Allah min ibadihi, daga cikin bayinsa, al-ulama, usune malamai, su kadai ne suke tsoron Allah. Me yasa suka fi kowa tsoron Allah daga cikin bayin Allah? Domin su ne suka fi kowa sanin Allah, sun sani Allah ta hanyar sunayensa da sifofinsa, sifofi waɗanda suke na kamala a ƙarƙashin Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka anan Allah ya takaita tsoron shi ga malamai. Wanda ita wannan aya tana fa'idantar da mu daraja ta ilimi da ɗaukakarsa, saboda tsoron Allah shi ne yake hada ma bawa duk wani matsayi da duk wani jin daɗi a rayuwa ta duniya kuma da makoma lahira. To Allah ya takaita tsoron shi ga malamai. Kenan wannan yana nuna malamai sun fi kowa daraja a cikin al'umma. Tare da cewa iya ayoyin da malam ya zo da su a ƙarƙashin wannan babi, amma ba dan su kenan ba, ayoyin da suke nuni zuwa daraja ta ilimi da ɗaukakarsa a cikin Al-Qur'ani sun wuce a lissafa. Na daga cikin su fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اودنن ايوي اوبنجي تعالى ya ɗaukaka daraja ta annabi Adam alaihi salam, ya fifita shi akan mala'iku, wato da wani abu ɗaya-ɗaya shine ilimi. Allah ya sanar da annabi Adam abinda mala'iku ba su san da shi ba. Allah ya nuna musu cewa Adam shi ya fi dacewa ya zamanto khalifa ta a ban ƙasa, saboda yana da abinda ku ba ku da shi, yana da ilimi, ya fi ku ilimi. Haka a cikin suratul baqara fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala lahum nabiyuhum إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. أود أن آيوي سوما الله يا فيفيتا Talut akan jama'ar sa, Ubangiji Ta'ala ya nada shi a matsayin sarki, dole jama'ar sa wato su biyo baya su yaki makiyan su a karkashin tutar sa, domin Allah ya dade shi da yalwa ta ilimi da kyawun jiki. Shine yace wa zadahu basdatan fil ilmi wal jism. Haka in ka zo cikin suratu Ali Imran, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qism, la ilaha illa huwa al azizul hakim, innad dina indallahi al islam. Wanda wannan shaida ce wadda babu wata shaida sama da ita, an gane ku? Duk wata shaida koma bayan wannan shaida take. Lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tabbatar ma bayinsa cewa a sama ko a ƙasa babu wanda ya cancanta a bauta masa in ban da shi, farkon wanda ya shaida akan haka shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mahalicin kowa da kowa da komai. Shi ya shaida cewa a sama ko a ƙasa ba wanda ya cancanta a bauta masa in ban da shi. Yace shahidallahu annahu la ilaha illa huwa, Allah ya shaida ya tabbatar cewa babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya a sama ko a ƙasa in ban da shi. Shaidu na biyu sai yace wal mala'ikatu, yace mala'iku su ma sun shaida a sama ko a ƙasa ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya in ban da Allah mahaliccin kowa da komai. Shaidu na uku sai yace wa ulul ilmi, da ma'abuta ilimi su ne malamai, su ma sun shaida a sama ko a ƙasa ba wanda ya cancanta a bauta masa in ban da Allah mahaliccin kowa da komai. Kaga a nan Ubangiji Ta'ala bada abi nafsihi, ya fara da kansa shine shaida na farko. Wa sanna bi mala'ikatihi al-kiram, sannan ya biyanta da mala'ikunsa waɗanda suke masu daraja su ne shaidu na biyu. Sannan wa sallasa bi ahli al-ilm, ya ukkunta da malamai su ne shaidu na uku. Inda akwai wasu waɗanda suka fi kowa daraja, da su Allah zai zo da su akan cewa su zamanto shaidu. Kaga bai ce ba wa ulul mal ko wa ulul mulk ko wa ulul aulad, bai ce ba ma'abuta dukiya sun shaida ko kuma ma'abuta mulki sun shaida ko ma'abuta ƴaƴa sun shaida, a cai wa ulul ilmi, ma'abuta ilimi su ma sun shaida ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya in banda Allah mahaliccin kowa da komai. Don haka wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna daraja ta ilimi da ɗaukakarsa. Inda akwai wasu waɗanda suka kai masu ilimi daraja ko suka fi masu ilimi daraja, to da Allah ya zo da su akan cewa su zame masa shaida, su zama shaidu akan cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa in ban da shi. Haka in ka gangaro cikin suratul Ma'ida, Ubangiji Ta'ala na faɗa yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayhi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Wanda a wannan aya Allah ya bambanta mana, wato ya fifita dabba mai ilimi akan dabba wadda take jahila, domin Allah yana bayani game da abin da ya halitta ma bayinsa wato na hurauta. Shine yace fa kulu mimma amsakna alaikum, karnuka waɗanda kuka karantar da su yanda ake hurauta, idan suka hurauto muku wata hurauta, Ubangiji Ta'ala yace ku ci daga abin da suka kamu. Malamin kare shine wanda idan ya ga zomo ko ya ga barewa ko ya ga wani naman daji ba zai kuce bai bi shi da gudu sai in mai gidan shi ya shuna shi. Idan ya ce masa ya dawo kuma zai dawo, idan ya je ya kashe abin zai kama ba zai fara ci ba sai in mai gidan shi ya zo ya ɗauka. Amma saɓanin jahilin kare, da zaran ya hango wata farauta da gudu zai bi ta ba tare da mai gidan shi ya aika shi ba. In aka ce ya dawo ba zai dawo ba, idan ya je ya kashe kuma zai fara ci kafin mai gida aji. To anan Ubangiji Ta'ala sai ya ce fa kulu min wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibi tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fa kulu mimma amsakna 'alaykum. Ubangiji Ta'ala ya ce ku ci abin da suka kamo muku. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa duk abin da kare wanda yake al-mu'allam an koyar da shi hurauta, manzon Allah ya ce ya hurauto ku ci. Idan za ka sake shi za ka ce bismillah, wannan dabba da yaje ya kama idan ka iske ta a mace ya halatta ka ci wannan bismillah da kai lokacin da zaka sake shi ita ce yanka an gane in ko ka iske shi da rai abun bai yi da mutuwa ba to anan kuma sai kayan ka an gane ku sai kayan ka to kaga anan dabba mai ilimi Allah ya fifita ta akan dabba jahila masanin kare in ya horauto horauta halaka ne mu ci amma jahilin kare idan ya horauto horauta baya halatta mu ci haka a cikin suratul ankabut wa tilkal amsalu nadribu halin nasi wa ma ya'qiluha illa al'alimun ubangiji ta'ala yace waɗannan misallai da muke bugawa ga jama'a ba kowa ba yake fahimtar su ubangiji ta'ala yace illa al'alimun wato sai masana a takeice dai ilimi ayoyi na alqur'ani sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da daraja ta ilimi da daukakar sa da kimar sa da martabar sa agun Allah subhanahu wataala shine anan mallan kenan ya takaita mana akan ayoyi guda hudu kacal da yazo da su sannan hadisi na farko a baban hadisin Muawiya Allah ya kara masa yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah ke nufin sa da alkhairi namiji ko mace yufaqihuhu fid din ubangiji ta'ala yakan fahimtar da shi game da addini duk wanda Allah yake nihin shi da alkhairi to Allah sai ya fahimtar da shi addini ma'ana ya dora shi hanya ta neman fahimtar addini in ma ya zamanto littafi na musamman zai dauka ya je makaranta ya sa ko kuma duk inda ake karatu na addini zai yi kokari ya je ya zauna ya saurara me Allah yake fada me manzon sa yake fada ko kuma duk abin da zai aikata ko da bai je makaranta ba to zai ringa kokarin tambayar malamai ina so zan yi kaza menene hukuncin Allah abu kaza menene hukuncin sa addini to ba kowa ba yake samun kanshi a ɗaya daga cikin waɗannan uku sai wanda Allah yake nihin shi da alkhairi mutumin da zai dau littafi ya je domin neman ilimi ko wanda zai je ya zauna domin ya saurara ko wanda zai ringa tambaya menene hukuncin Allah game da abu kaza to ba kowa ba yake samun kanshi a cikin ɗaya daga cikin wannan uku sai wanda Allah yake nufin shi da alkhairi shine anan manzo Allah yace man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi yufaqihuhu fid din Allah yakan fahimtar da shi game da addini zai zamanto a kullun kawai himmar sa da tunanin sa neman fahimtar addini dan haka mafhumul mukhalafa anan malamai suka ce duk wanda aka haramta masa wato shine neman fahimtar addini to an haramta masa alkhairi mutumin da baya kokarin neman fahimtar addini to wannan babu alkhairi tattare da shi wanda zaka samu wani kawai iya rayuwarsa sai a shekara ba zai taba zuwa ya je ya zauna da sunan a koya masa ko kuma da sunan ya saurara kai wani ko a radio ba zai taba buɗe wata haraka ta addini ya je idan ana wa'azi da abin da yake kama da haka to irin waɗannan jama'a kwata-kwata babu alkhairi a rayuwarsu wallahi yazi billahi domin duk al'ummar da ko mu ce duk mutanen da ba sa rayuwa da ilimin addini to sunansu matattu duk al'ummar da ba ta ba ilimin addini muhimmanci malamai suka ce kai mata kabbara hudu kai mata sallar jana'iza matatta ce an gane ba ma ilimi na addini ko wannan ilimi wanda yake na rayuwa wannan ilimi na rayuwa duk al'ummar da bata ba ilimi muhimmanci wallahi kullun zaka ga tuki banza take kuma za ta zamanto ita ce kuma bayan al'umma ko an yi lissafi kullun kusan karshe za ku same su saboda basu ba ilimi muhimmanci ba a irin wannan bangaren ilimi na addini akwai kasar da wannan fa aka ce manya-manyan doktorori waɗanda suke kan na likita kan waɗanda suke manya-manyan jujuna suke lallashin gwamnati cewa da Allah ta ƙara musu albashi ya kai albashin malamin makaranta malamin da yake karantarwa mu shi kuma a nan Isra'ila an ce matsayin malamin da yake karantarwa mu shi a makaranta matsayin minister gare shi a gwamnatance matsayinsu ɗaya da minister dar wannan kinsu matsayinsu ɗaya a gwamnatance a hukumance matsayinsu ɗaya da wannan wannan fa abin da ya shafi ilimi na duniya kuma yanzu ka dauka yau menene ya bunƙasa kasar China ta fifici kasashe a duniya bangaren ilimi ne na rayuwa wanda in ka dauka duk waɗannan manyan kasashe a duniya a yau ba kasar da ta tsaye musu a gaba sama da kasar China ta kowane hali fama suke sai sun maida ta baya saboda yanzu in ka dauka ilimin China in muka ce ilimi ba ana nihi ba tsantsaba turanci ilimi a hakika kire-kire wannan na rayuwa shine ka je gidanka ɗakin ka yau ka lissafa kayan da suke ɗakin ka in sun kai kaya goma sai ka samu takwas ko tara na China ne gaba ɗaya daga China suka di yanda za a yi kuɗaɗen ku sai sun je China saboda komai su suke sarrafawa kayan da kake sawa a jikinka in ka ɗauka yadin ƙalla za ka ji an ce daga China aka kawo shi duk abin da kake gani wayar da take aljihunka in ka samu waya goma a waya tara gaba ɗaya daga China ta zo to don haka duk al'ummar da ta ba ilimi mahimmanci to ita ce gaba amma duk al'ummar da ta mai da ilimi baya ba ta ba shi mahimmanci ba to kullum baya za ta koma wannan ana ma maganar ilimi na duniya na rayuwa ba ilimi na addini ba to don haka kasancewar shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yuridillahu bihi khaira duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi yufaqihu fid din ubangiji ta'ala zai fahimtar da shi wato game da addini zai fahimtar da shi game da addini don haka kasar Saudiya a inda ta yi fuce akan ilimi na addini a farko lokacin Al-Malik Abdulaziz lokacin da aka samu man fetur kasar ta yi arziki ya ringa daukan dukiyar kasa duk inda ya ji wani malamin addini kwararre a rayuwa a nan duniya to sai ya yi kokarin yanda ya maido shi a kasar shi ya karantar da wannan ilimi to aka wayi gari aka kawo malamai ta ko'ina malamai waɗanda suke kwararru sai ya kasance a yau 'yan ƙasa ne waɗanda suka tara ilimi kuma ilimi wanda yake tacece wanda babu wani hayaniya babu wani ra'ayi babu wani son zuciya a cikin shi ilimi ne tacece mai Allah ya faɗa mai manzon Allah ya faɗa to kaga kasancewar shi yasa shi ilimi shine fitila ta duniya kenan duk wanda yake so ya samu ci gaba da daukaka a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira to abu na farko dai shine ilimi ilimi wanda yake na addini don haka a sababin wannan ilimi na addini da aka yi kokarin yada shi ubangiji subhanahu wataala ya gadar musu da aminci kamar yanda Allah ya yi alkawari babu wata ƙasa wadda take da aminci da kwanciyar hankali sama da wannan wanda za a yi wannan kabar shagon ka a buɗe amma babu wani wanda zai shiga shago da sauransu wanda ga yanda kuma ake tsare rayuwar jama'a da sauransu to duka ba komai yake kawo wannan aminci illa ilimi na addini shi ko ilimi na addini abu na farko shine tauhidi shi ko duk wanda ya tsare tauhidi to Allah ya yi ko Allah ya yi alƙawarin ba shi aminci a nan rayuwa ta duniya da makoma lahira allazina amanu walam yalbisu imanahum bi zulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun to shine anan malam yazo mana da wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alai wanda kuma hadisin yana nuna mana fadala ta ilimi da malamai wato akan sauran jama'a domin waɗanda suke neman ilimi su ne Allah yake nihin su da alkhairi a nan rayuwa ta duniya da makoma lahira kuma sannan mu gane cewa shi fa ilimi baya kasancewa ta hanyar nema kadai nema shi wannan wasila ne dole sai bawa ya nemi taimakon Allah subhanahu wataala domin Allah ya azurta shi kyakkyawar fahimta da kyakkyawar manufa sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fisnataini manzon Allah ya ce babu hasada wato sai game da waɗannan tadudi guda biyu ko kuma ka ce la hasada babu guri domin lafazin alhasad anan ma'anarsa algibqa wato shine guri wanda ita hasada kala biyu ce farkon hasada ce wanda take abin zargi shine kaga wani Allah ya masa ni'ima ni'ima ta dukiya ko ni'ima ta ilimi ko ni'ima ta yaya ko ni'ima ta wani matsayi ka ringa gurin wannan ni'ima da Allah ya masa ta gushi kai baka shi bashi to wannan haramun ci cuta ce ta Yahudawa wanda Allah ya siffanta su da wannan sifa ya wuce a lissafa a cikin Alkur'ani am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli faqad ataina ala ibrahima alkitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima haka kuma yake cewa wadda kasirun min ahli alkitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq dan haka hasada cutar Yahudawa ce Allah ya kare mu ni'imar da Allah ya mana babu abinda suka gune mana sama da wannan ni'ima da Allah ya mana ta addini kullun wamar siyaya za a yi su kafirtar da mu kamar yadda suka zamanto kafirai ya zamanto kowa ya tabi a gobe kiyama to shine wannan ita ce hasada abin zargi kaga Allah ya ma wani ni'ima ka ringa gurin gushewar wannan ni'ima to wannan haramu ne domin ita hasada kamar kana nuna cewa rabon da Allah ya yi biyi ba wani da Allah ya bashi ilimi ko ya bashi dukiya ko ya bashi ƴaƴa na gari cewa biyi ba wannan rabo biyi ba haka ne kake tuhumar Ubangiji subhanahu wataala kuma ita shi tace laifi na farko wanda aka saba ma Allah subhanahu wataala domin ba komai ba ya hana Iblis ya duka yin sujada ga annabi Adam da Allah ya umarci mala'iku su duka su yi sujada ga annabi Adam ba komai ya hana Iblis ya yi face hasada ga annabi Adam yace akala yace ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin yace ya Allah yanzu ka umarce ni da cewa in masa sujada yace alhadi ni ka halice ni da wuta shi kuma ka halice shi daga yungu yace ana khairun minhu yace aini na fi shi to hasada ita ta hana Iblis ya duka yi sujada ga annabi Adam kuma haka ƴaƴan Adam annabi Adam alaihi salam ɗaya ya kashe ɗaya saboda hasada domin sun gabaci Ubangiji subhanahu wata'ala da wata ibada Allah ya karbi ta ɗayan ɗayan shi kuma Allah ya ki karba shi wanda ba a karbi tashi ba hasada sai ta kama shi sai ya kashe dan uwansa kamar yadda Allah ya kissanta mana a can cikin suratul ma'ida watulu alaihim naba abnai adam bil haqqi idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin la in basatta ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadiya ilayka li aqtulak inni akhafu Allaha rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين الله يا قصنت منا wannan kissa ibada ce suka kusanci ubangijin su Allah ya karbi ta ɗayan ɗayan bai karba ba shi wanda ba a karbi ba tashi dan tsabar hasada sai ya kashe dan uwansa to dan haka wannan ita ce hasada abin zargi ta biyu ita kuma guri ne ake kiranta shine algibda kaga Allah ya ma dan uwanka ni'ima ta dukiya ko ni'ima ta ilimi ko ni'ima ta ƴaƴa ko wani matsayi sai ka ringa gurin kai ma Allah ya baka wannan matsayi irin yanda ya ba wannan bawa amma ba dan kana gurin cewa wannan matsayi ya gushe ba kai ma dai kana fatan cewa Allah ya baka wannan matsayi to wannan shine ake kira algibba kenan guri shine anan manzon Allah yake nihi da hasada shine yace la hasada yace babu guri illa fisnatayni an gane ko anan zaka kaddara ai illa fi khaslatayni sunatayni sai game da tadodi guda biyu ko kuma kace sai game da halaye guda biyu ko kuma sai game da waɗannan ɗabi'un guda biyu farko manzo Allah ya ce rajulun atahu Allahu mala mutumin da Allah ya bashi dukiya fasallaqahu ala halakatihi fil haqqi ubangiji ta'ala ya saka shi akan wato kashe wannan dukiya tashi akan hanya ta gaskiya mutumin da Allah ya hore masa dukiya kuma Allah ya hore shi akan ciyar da wannan dukiya akan hanyoyi waɗanda suke na alkhairi to wannan shi kadai ne za a iya yin guri fa an gane ko waɗannan biyu su kadai ne za a iya guri amma duk wani wanda za a yi guri to bai dace ba ai in ma akwai waɗanda za a yi gurin su a rayuwa waɗannan biyu ne mutumin da Allah ya bashi dukiya kuma Ubangiji ta'ala ya saka shi ala halakatihi akan ciyar da dukiyar fil haqqi akan hanyoyi waɗanda suke na gaskiya kenan hanyoyi waɗanda suke na alkhairi to wannan mutum aka iya yin gurin shi to mutumin da ya tara dukiya ya tsuke bakin aljihu baya ciyarwa akan hanyoyi na alkhairi shin za a iya gurin shi ba a yin gurin shin kai gurin shi ma bata lokacinka ne kai saboda ita wannan dukiya masiba ce akan shi dole a tausaya masa domin hisabi ne akan shi a ranar kiyama sai Allah ya tambaye shi ta ina ya samu ta kuma ina ya kashe ta kenan mutumin da Allah ya bashi dukiya kuma Allah ya hore shi akan ciyar da wannan dukiya akan hanyoyi na alkhairi to wannan mutum shine aka iya yin guri a rayuwa na farkon kenan na biyun sai ya ce wa rajulun atahu Allahu alhikma wanda Allah ya ce da mutumin da Allah ya bashi hikima ne ake nihi hikima anan ilimi na addini domin in aka ce hikima a larabci shine wad'u shay'in fi mahallihi al-la'iqi bihi wad'u shay'i fi mahallihi al-la'iqi bihi dora abu a mahallin shi wanda ya dace da shi shine ake kira da hikima an gane ku shi kuma ilimi na addini yakan karantar da bawa duk inda zai dora kafarsa duk abinda zaka aikata to ilimi na addini yana nuna maka nan ya kamata ka aza nan bai dace ba ka aza dan haka babu abinda yake karba sunan hikima sama da ilimi na addini shine ake nihi a nan kuma dan nan Ubangiji ta'ala yake cewa yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikma faqad utiya khairan kaseera shine yace wa rajulun atahu Allahu alhikma wato da mutumin da Allah ya bashi hikima shine ilimi na addini sai yace fa huwa yaqdi biha yana hukunci da wannan hikima da Allah ya sanar da shi a karan kansa kuma yana hukunci a cikin jama'a idan ya zama alƙali ko in malami ne yana bada fatawa akan ilimin da Allah ya sanar da shi shine yace wa yu'allimuha kuma yana karantar da wannan hikima kenan mutumin da Allah ya sanar da shi ilimi na addini kuma yana sanar da wannan ilimi to wannan shine na biyun da aka iya yin gurin sa a rayuwa amma in ban da su babu wani wanda yake da matsayi a rayuwa wanda zaka iya yin gurin matsayin da yake ciki dan haka a takaice wannan hadisi shi ma malam ya zo mana da shi domin ya nuna mana fadala ta ilimi da daukakar sa abun Allah subhanahu wataala cewa a rayuwar duniya in ma zaka iya yin gurin wani dan kaga wani abu a gunsa to ɗaya daga cikin biyun nan sune zaka iya yin gurin in ma mutumin da Allah ya hore masa dukiya kuma yana kokarin ciyar da dukiyar akan hanyoyi waɗanda suke na alkhairi na biyun mutumin da Allah ya bashi ilimi kuma yana kokarin hukunci da wannan ilimi yana karantar da shi ma'ana yana hukunci da ilimin ga karan kanshi kuma yana karantar da jama'a to wannan shine na biyun da aka iya yin gurin shi kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu shine at-tanafus wato yin gasa da takara tsakanin jama'a mu'minai wanda daman ita gasa da hamayya da takara ba a yin ta sai akan abin da ya shafi al'amari wanda yake na lahira shine Ubangiji ta'ala yace wa fi zalika falyatanafasul mutanafisu game da al'amarin lahira masu hamayya su yi hamayya masu takara su yi takara kaga anan mutumin da kaga Allah ya bashi dukiya yana kokarin ciyar da wannan dukiya akan hanyoyi na alkhairi to anan kai ma sai kai gurin shi kai ta roƙon Allah ka kama sababi na cewa Allah ya baka dukiya yanda yake ciyar da dukiyar kai ma kai takara da shi ka ringa ciyarwa ko kuma wannan mutum ne Allah ya azurta shi da ilimi na addini kuma yana kokarin karantar da wannan ilimi to kai ma sai ka tashi ka dukufa ba dare ba rana akan neman ilimi na addini kai ma ka ringa karantarwa irin yanda yake karantarwa ko sama da shi to wannan shine ake nihi da wato takara kuma shine ake nihi da wato shine gibda kenan kai gurin irin waɗannan mutane sannan hadisi na gaba hadisin Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa masalu ma ba asani Allahu bihi min al-huda wal ilm misalin abinda Allah ya aiko ni da shi wato na shari'a shine saita mutane akan tafarki madidici wal ilm wato da wannan ilimi shine ilimi na addini al-ilmun nafi manzo Allah yace kamasali gaisin asaba ardan manzo Allah yace tamkar wato ruwan sama ne ya sauka a wata ƙasa ko kace ya sauka a wata gona. Idan aka ce al-ghais shine ruwan sama, kamar yanda ya faɗa wa huwal ladhi yunazzilu al-ghaisa min ba'di ma qanaqu wa yanshuru rahmata wa huwal waliyyul hamid. Ko kuma can da yace kamathali ghaisin a'jaba al-kuffara nabatu. Idan aka ce al-ghais shine kenan al-madar ruwan sama, shine yace kamathali ghaisin, wato kamar misalin ruwan sama ne asaba arda. Manzo Allah yace ya sauka a wata gona. Fakanat minha ta'ifatun tayyiba, a wannan gona manzo Allah yace akwai wani yanki wanda yake kikkiawa. Kabilatil ma, shi wannan yanki kikkiawa da ruwa ya sauka sai ya karbi ruwan ya sha, kasar ta sha. Fa ambatatil kala'a wal ushbal kaseera, wato ta tsirar da tsanwar ciyawa ko kuma ta tsirar da ciyawa wal ushbal kaseera, da tsatsi wanda yake mai yawa. Idan aka ce alkala ita ce ciyawa sawa'an danya ko busassa, amma idan aka ce al-ushu ita ce danyar ciyawa, kenan da ruwa ya sauka a ita wannan gona, to akwai wani bangare a gonar, guri ne wanda yake kikkiawa, da ruwa ya sauka wannan yanki sai ya sha ruwa, da ya sha ruwa sai ya tsirar da ciyawa mai yawa. Mun gane yanki na harko kenan. Sai ya ce wa kana minha ajadibu, a cikin gonar akwai wani yanki wanda shi kuma kududdufi ne. Idan aka ce ajadib, jami'i ne na ajidab, kududdufi wuri wanda yake da cabo, wanda ruwa baya gaggawar tsotsewa, shine ake kira ajidab. Shine yace wa kana minha, daga cikin gonar akwai wani yanki ajadib wanda kududdufi ne, inda yake rike ruwa, wuri ne na cabo wanda ruwa baya gaggawar tsotsewa. Shine yace amsakatil ma, wato wannan kududdufi sai ya rike ruwa. Fanafa Allahu bihan nas, ubangiji ta'ala ya amfanar da jama'a wato da wannan ruwa, fa sharibu minha, suka ringa sha. Yanda dama in ka je kauye galibi ruwan tauki ake sha. Fa sharibu minha, suka ringa sha. Wasaqau, suka ringa shayar da wasu jama'a kenan da dabobinsu. Wa zara'u, kuma suka yi noma, wanda ruwa inda yake kwantawa na ake noman rani da duk abin da yake kama da haka. Kina wani yanki na biyu kenan. Shi wannan yanki na farko da ya sha ruwa ya tsotse, amma fa ya tsirar da ciyawa mai yawa. Shi kuma wannan yanki na biyu da muri ne cako, wanda yake na laka kududdufi ne, ruwa baya gaggawar tsotsewa, sai ya rike ruwa ya tara da ruwan ya sauka. Mutane suka zo suka ringa sha, suna shayar da dabobinsu, suna noma da wannan ruwa. Yanki na biyu. Sannan yanki na uku sai ya ce wa asaba qa'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an, wato ruwan da ya sauka kuma sai ya sauka a wani yanki na ita wannan gona. Manzo Allah yace innama hiya qi'an, sai dai wannan yanki na uku shi kuma hako ne. Hako ko manzo Allah yace la tumsiku ma'an, hako baya rike ruwa, in ma an yi ruwa kai tsaye zai gangare. Da minti goma in an gama ruwa sai kaga wuri ya bushe, kamar ma ba a yi ba. Wala tumritu kala'a, kuma baya tsirar da ciyawa, domin hako shi baya rike ruwa kuma baya tsirar da ciyawa. Manzo Allah sai ya ce fa zalika masalu man faquha fi dinillahi, wannan shine misalin mutumin da ya fahimci, yayi fahimta game da addinin Allah, ma'ana mutumin da ya nemi ilimi na addini. Nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi, abinda Allah ya turo ni da shi ya amfane shi. Fa alima, yayi sani. Wa allama, kuma ya sanar da jama'a. Wannan kashi na hurku wanda yanki ne kikkiawa, da ruwa ya sauka ya sha ruwa amma sai ya tsirar da ciyawa mai yawa. Wannan kenan misalin waɗanda Allah ya azurta su da hadda, sai dai ba su da fahimta game da hukuncen addini. Sun rawaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka samu mutum ya haddace alqur'ani, zai iya karantar da kai alqur'ani ba tare da wani kuskure ba, to amma inda za a tsare shi ya bayyana me waɗannan ayoyi suke bayani, ba zai iya faɗa ba. To wannan su ne manzon Allah ya kamanta su da kenan ƙasa mai kyau wadda ta karɓi ruwa ta sha sai ta tsirar da ciyawa. wanda su suna da riwaya sun harrace hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun harrace alqur'ani amma ba sa iya gunciko wani hukunci a karkashin wannan aya ko hadisi to wannan sune kenan ahlul riwaya wanda kawai su tsantsar riwaya ce sune manzo Allah ya kamanta su kuma nabiyun su kuma sun haddace kuma Allah ya azurta su da fahimta wanda in suka kalli ayar ko hadisi sai su fiddo maka da ma'anarta kuma su fito maka da hukuncin da yake ciki su ne anan manzon Allah ya kamanta su da wato ku diddifi wuri wanda yake mai cako kenan wanda yake rike ruwa kaga anan su da suka karanci alqur'anin da sunna sun harrace kuma sannan suna kokarin fitar da hukunce hukuncen da yake cikin ayar da hadisin shine manzon Allah anan yace fa sharibu min hasin sha an gane ko wasaqau kuma sun shayar wazara'u kuma suka ringa noma ma'ana suka ringa fadada wannan ilimi suna huddo fa'idodin da yake cikin ayoyin da hadisai sune anan manzon Allah ya kamanta su waɗannan kashi biyu na harko gaba ɗayan su kowanne akwai alkhairi tare da shi sai dai su na biyun sun fi na farko waɗanda su tsantsar kawai sun harrace hadisan sun harrace alqur'anin amma ba sa iya fito da hukuncin da yake karkashin hadisin ko ayar to akwai tsantsar alkhairi tare da su sune manzon Allah ya kamanta da kasar da ta sharuwa ta tsirar da ciyawa mai yawa su kuma waɗannan wanda sun kiyaye sun harrace alqur'anin da sunnar kuma suna kokarin fito da hukunce hukuncen da yake karkashin ayar da hadisin suna karantar da jama'a to sune anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta su da kenan yankin kasa wuri wanda yake mai cako wanda yake rike ruwa ya jima ba tare da ya kafe ba mutane su sha kuma su shayar su zo su yi noma kenan sune waɗanda suke malamai waɗanda suke masanan alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu fahimtar da hukunce hukunce wanda kuma Allah ya bambanta bayin shi a wannan babi wani in ya kalli aya bai wucewa ya fito da hukunci biyu ko uku ko sama da haka amma wani yana iya fito da hukunci sama da 100 a karkashin aya daya wanda al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa a karkashin hadisi daya hadisin cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya je gidan Ummu Sulaim akwai danta Abdullahi yana da tsuntsu yana wasa da shi tsuntsun sai ya mutu manzo Allah sai yake ma yaron wasa yake cewa ya Aba Umayr ma fa'ala Nughayr a karkashin wannan kalima ho ya Aba Umayr ma fa'ala Nughayr al-Imam Shafi'i sai da ya fitar da fa'ida 30 darasi 30 wanda zaka iya fa'idanta a addinin ka a karkashin wannan hadisi Ibn Salah Allah ya ji kansa shi kuma akan 30 kin na al-Imam Shafi'i sai da ya ƙara 30 suka zama 60 Ibn Hajar Allah ya ji kansa shi kuma akan 60 kin ya ƙara 60 ya zama 120 kamar yanda ya koro su a cikin littafin Fathul Bari to a wajen fahimta Allah ya kan bambanta bayansa wasu sun yi wasu fahimta amma duk wanda zai fahimci aya ko hadisi ya fito da hukuncin da yake karkashin to yafi wanda kawai tsantsar haddace amma gaba ɗayan su kowanne akwai alkhairi na uku sai ya ce wa asabaq qa'ifatan qa'ifatan ruwan sai ya samu wani yanki sai yake cewa inna ma hiya qi'anun sai dai yankin wato haƙo ne manzo Allah ya ce la tumsiku ma'an haƙo baya rike ruwa wala tumbitu kala'an kuma baya tsirar da ciyawa manzo Allah sai ya ce fa zalika masalu man faquha fi dinillahi wannan misalin mutumin da yayi fahimta ne game da addinin Allah wanda Allah ya sanar da shi addini kenan sune waɗannan na farkon yace na fa'ahu ma ba asanillahu bihi abinda Allah ya turo ni da shi ya amfane shi fa alima yayi ilimi wa allama kuma ya karantar da jama'a sai yace wa masalu kuma da misalin man lam yarfa'a bi zalika ra'san mutumin da bai daga kanshi game da abinda Allah ya aiko ni wanda kwata kwata shi baya zuwa makaranta ya sanya littafi baya zuwa ya saurara kuma baya tambaya kawai harkokin duniya yasa gaba manzo Allah ya ce shine wannan misalin kenan manzo Allah ya kamanta shi da haƙo wanda haƙo shi baya shan ruwa kuma baya tsirar da ciyawa sai ya ce walam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi mutumin da bai karbi ba shari'a ta Allah wanda aka turo ni da shi kenan wanda jahili kwata kwata ba ruwan shi da haraka ta addini wannan shine misalin haƙo kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada mana wanda ko an zo shuka a gona hako kewaye shi ake an san in an shuka ma abin za a kai an gane ko tunda bayan tsirasuwa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك